gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 8 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan muhimmancin yin gwaje-gwaje kafin a yi aure.
Yake masu sauraron mu kamar yadda muka faro muku wannan tattaunawar mai muhimmanci akan yin gwaje-gwaje kafin aure a makon da ya gabata. A yau za mu ci gaba da tattaunawar.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta yi tattaunawa ta musamman da ƙwararriya mai ba da shawarwarin aure. Sannan a Niger kuma muna tafiye da rahoto kan muhimmancin yin gwaji kafin aure.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta tattauna da ƙwararriya mai baiwa ma'aurata shawarwari akan wannan batu.
To sauraron barkamu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da Malama Khadija Sa'ad Muhammad ce ƙwararriya kuma ƙwararriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma inda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yanda za su zauna da junansu lafiya. Malama Khadija barka da zuwa.
Mai sauraro assalamu alaikum.
To mai sauraro yau da zamu karkata akalar shirin nan namu ne zuwa bangaren gwaji da kuma bada shawarwari ga masu niyyar yin aure. Musamman a kasar Hausa ko in ce bangaren Arewa yin gwaji kafin ai aure wani abu ne wanda yayi shigo mana sabo duk da yake an fara sawa a wayansu masallatai da kuma cococi ana gabatarwa ga inda suke da niyyar yin aure da su je su gabatar da gwajin. Akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma ai gwajin. To dama tambaya ta zan miki shine shin menene amfanin yin shi gwajin nan kafin ai aure?
Amfanin yin gwaji shine duka gwajin da na bada misali kamar yanzu na kokolwa nayi magana a gwajin kokolwa yana da kyau ai gwaji na jini cewa wani irin jini ne ban sani ake ce mai da Hausa ba genotype ake ce wato a gwada a gane wanne ne sannan kuma karfi
wato ƙwayoyin halitta
ƙwayoyin halitta
wa wanda aji suka shiga
ƙwarai da gaske sannan karfi na jini shi ma yana da kyau ai kokari a gane sannan yana da kyau ai test a gane ma mutum zai haihu ko ba zai haihu ba kin ga kudi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya samu wani ta dalilin saduwa ko da dama an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya yana da ciwo wanda shine ake cewa sexually transmitted disease to in dai zai iya ba ai duba ba zai iya samu wani to kin ga duk yanda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na cuta na ciwo kin san sannan zai rabu
musamman kwaya ne
kare garkuwan jiki suna ciki ko su ko irin waɗannan infections din ko irin dukkan da sunayen su kala-kala da likitoci
suka rarraba
duka yana ciki saboda duk yanda kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar nan da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu aka gane yanda yake da irin cutuwar da dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kin ga ai an kiyaye ana kuma kokari yanda za a yi a kiyaye to sai mutum ya boye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilinka ya za a yi ka kalle ka ta rika jin dadi musamman ta san cewa ka boye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba sannan aka zo aka yi aure kin ga kauna zai ragu to dama mu kuma abinda ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarda saboda ba wai lallai bane sai an rabu amma za a yi zama mara dadi, za a yi zama na tsaran juna. Kamar yanzu alal misali na kwayoyin halittar jini da muke magana, so da dama zaki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin counselors ba, irin daga gida ne kawai suka nuna kauna, aga suna son dan uwa partner su, aka hada aka yi aure, daga san da aka haihu na farko ita mata wahalan kula da wannan yaran marasa lafiya da ake cewa masu sikila da Hausance, dawainiyan su ita kanta zaka rika gani kamar mijin shi ya bata wannan wahala.
Anya
aure dan a jidani kuma karuwa ai samun haihuwa wani ni'ima ne, to sai ya koma kuma ana jin haushin juna. Shi kuma duk dan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti, an kwantar yau, gobe an sallamar, abu ne ba na ƙara ba, sai ya ji duk kaunan da yake mata yau da gobe. Kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya, komai nashi yana ƙarewa saboda dalilin wannan ƴaƴan da ta haifa. To yau da gobe, yau da gobe in ba a yi sa'a ba sai kiga soyayya yana ƙasa, yana ƙasa, yana ƙasa.
Ana ce sai ka masu ba mushi larura kawai
kwarai, akwai wa'inda ba sa iya daurewa, wani sai ya nuna ya rabu da ita, wani kuma zai iya nuna kije ki ta fama da wannan yaran na wahala zan auri wata wanda zan ji dadi da ita. Ita kuma wanda yake da wannan yara yana da wahala ta samu wani lokacin jin dadi saboda rayuwarta akan hidiman wannan ne, ko ta haifi wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan mai lalura, tunda kowane lokaci ciwon su cikin tashi yake. To kin ga irin waɗannan shi ake wayar ma da su ma'aurata kai, cewa ba wai soyayya bane shine komai, a'a ka duba me zai je ya dawo. Ai soyayya so ake ta dore, duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je inda kake kaunan mutun yau da gobe yana wankewa, yana raguwa a zuciyarka, har wata ran ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu. To wanda koda a ce tun farko an yi dauki mataki da kila an samu sauki lamarin, misali an je an yi test din da ita bata sani ba, an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalura. Idan kuma wancan cutar ne wanda yake abin da ya shafi harkan irin sexual transmitted disease din ne,
wanda ake samu ta
wanda ake samu yawa irin shi ne, to kinga zai zama an dauka mataki. To duk wanda aka samu ke da shi kafin ai auren sai a dau matakin shan magani da abubuwa da cututtuka ne a yanda likitoci suka bayani mai warkewa. In aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo ayi aure, to amfanin shawara kenan, da kuma idan aka bada shawara aje. To amma har yanzu mutane da yawa basu gane muhimmancin a zo wurin counselor neman shawara ba kafin ayi aure. Sannan abinda zan so in ƙara jan hankalin mutane da shi shine, musamman ma a masu shirin yin aure, yana da muhimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma kauna. Idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi, amma idan kana kaunan mutum shine kuma kauna shi yake gaba da su, kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji dadin zama tare da shi ba, zaka so mai duk abin da zai mai dadi ya zama rayuwar shi ya inganta, shine bayyana irin waɗannan lalura. Saboda so da dama mutane sun san ba su da lafiya, amma mutum zai boye. Zamu iya daukowa daga misali da nace a gwada karfin jini, akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su yafi daya yafi biyu, amma na mutum zai zo ya boye ya nuna shi yana so tunda yana kaunan wata ko ita tana kaunan wani, kawai sai aure. A haka in aka zo aka yi aure, zaka so a ce wanda kake kauna su basu ga dan su ba a duniya, kuma kai ka san akwai lalura. To kinga irin wannan sai ya zama daga ƙarshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya
ya zama,
saboda akwai san zuciya a ciki, baka nuna kauna na gaskiya ba. Kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya, koda ita mace misali a ce din namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunan ka koda baka haihuwa, kai idan ka san cewa bai kamata ba ayi a haka, kuma ita yarinya ce kila ba ta taba haihuwa ko ina, baka nuna mata yafi kamata ta je ta aure wani wanda zai zama tana da shine ka nuna kauna na gaskiya. Haka zalika masu fama da lalurar ciwo na sickle cell wanda suke haifan yara masu sikila, shi ma wannan haka ne. Wasu sun sani din yanda kake kaunan mutum, in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa. Sannan kuma ku duba ƴaƴan da ake haifa tsakani da Allah, ana zaluntar su saboda kun sani in da ilimi bai yi mana yawa ba ba damuwa, amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi, shi ya bada sani, an san Allah shi yake bada rashin lafiya. To amma kuma ai an bada mataki, shine wannan zaka iya ganewa. In aka gane ku yi hakuri da juna, saboda ƴaƴan nan in za a tambaye su zaki, wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba, saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi, wasu kafafuwan su sun nannade gaba daya. Akwai wacce na sani ta haifa ƴaƴa haihuwanta 12, maganan da nake fadan miki a yanzu ƴaƴanta a duniya uku kadai suka rage guda tara duk sun mutu kuma wasu sun girma ma sun kai manzili irin sun kai 30 ma amma dukkan sun rasu wasu kuma tun suna yara suka dinga mutuwa bayan duk an gama wahala na wannan yanzu ita kanta idan aka tambaye ta an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba saboda haka ya kamata masu shirin aure su yi kansu karatun tanis Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunar mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin ya yi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba
ina ganin kamar addinin ma an ce ai bincike abu ne mai kyau
kwarai da gaske kwarai da gaske
kuma nakan ji ana faɗin cewa amma bincika aji shin suna haihuwa
kwarai da gaske amma
daga zara'a masu haihuwa ne
har ma ana cewa kar a auri macen da baka haihuwa kin ga ya ma fito a shari'a
da cewa za a iya yin bincike
kwarai za a yi bincike saboda haka ba hujja bane namiji ya nuna cewa ai Allah ne bai bada ba a'a ayi bincike kafin ai aure tana haihuwa eh lafiyar ta kalau shi ma ai
kenan dai ba a shiga hurumin addini ba
ba a shiga hurumin addini ba
kaman ai akwai masallatan ma da kuma cococi da suka tabbatar da cewa mutukar baka kama ba liman ko pastor zai ce
zai daura a wurin
wa'annan ma'auratan ba
kwarai da gaske
an fara samun ci gaba
an samu nasara
Sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To bari mu dawo ta bangaren hukumar su ba da shawarwari. Idan aka zo aka yi wannan gwajin wa'anda suke da niyyar auren suna cikin tsananin soyayya da begen juna bayan sun je sun yi gwaji sun dawo muku sun ce to ga sakamako. Wani lokaci takan yi daɗi a ce sakamako ya yi kyau kuna yin aure kun daidaita da juna wani kuma zai zo a ce wani akwai matsala. Yaya kuke iya ba su shawara ta inda za su kwantar da hankalinsu su nemi mafita?
To da farko dai mukan yi kokari mu jawo su a jiki yanda zai zama sun sake sosai sannan sai a nuna musu shin me ma ake nufi da soyayya ita kanta sannan kuma menene kauna sannan kuma su biyan duka idan aka hada da so din da kauna meye a gaban su saboda ba wai so da kauna ne kadai ba fatan ayi aure to idan aka yi aure menene zai ji ya dawo to irin misalin da na bada a baya shi muke badawa kaman wa'inda idan nasu al'amarin wanda ya shafi kaman wannan ciwo ne na jini kinga wannan ba yanda za a yi a gyara ba wani maganar warkewa an haka Allah yi ka ha abada a haka kake to mukan kwantar musu da hankali mu nuna musu cewa duk yanda kuke kaunan junan ku idan aka ce an yi aure akwai wannan lalura lalura ne dake bukatan kudade masu yawa ke kai da tashin hankali kina cikin bacci crisis din su zai tashi sai asibiti idan kina da wani abu da kike da kuduri a rayuwa irin buri misali a ce ke kina so ki zama ma'aikaciyan kila banki shine burin ki ko malaman makaranta ba za ki taba iya cimma wannan burin ba
saboda
kullun ba ma'aikatan da za su yadda da wannan kullun kina jinya da mara lafiya sai dai ki hakura ki zauna a gida wannan kadai kike to idan mijin bai da karfin da zai iya daukan nauyin yaron fa saboda babu inda za a je a bada magani kyauta in an samu wani lokaci akwai masu tallafawa akwai kungiyoyi amma akwai lokuta da yawa da kai zaka yi da kanka ya za a yi aina za a samu kuɗi ana neman kuɗin cin abincin ku ne ko kuɗin magani to wannan kaunan da take gani yau da gobe miji zai fara ji ya fara gajiya ke ma zaki fara ji kin fara gajiya da shi saboda kina ganin kaman shi ma shi ya taimaka aka samu wannan matsala sai kiji an fara ma binciken shi to ai da ma sai da nace mu bar auren nan kai ka nuna ba komai da sauran shi ma yace ai
kuma ga ma ai bincike ba
ko ba ai bincike ba kawai an yi aure ne aka zo aka bincika ko kuma an boye sakamako saboda duka ba wanda ba ai to mukan lallashe su mu nuna musu su yi hakuri kuma duk inda kake gani kaman ba za ka samu wanda yake saka ba za ka samu to sai kuma mu ba su shawara na karshe cewa duk lokacin da aka hadu da wani ya zama shine abin da za a tattauna na farko
wato ba boye boye
ba boye boye shi yasa na bada misali mu muna bada shawarwari kaman a yanda idan aka hadu da saurayi da budurwa za a yi exchange suna da lambar waya ai shi farko ake fara yi dan mata ya sunanki ita ma a suna naka za kai ya sunanka a to ko zan samu lambar wayar ki to sai a faɗi wannan ni fa jini na kaza ne tun ma ba a ma saba da juna ba wani magana ba yana da muhimmanci a faɗi wannan saboda shine ke taimakawa boyewan shi yake kawo matsala a ƙarshe
to kenan ya kamata a ce kowa ma da san dai yaya kalan jinin sa yake wani aji yake
kwarai da gaske ina ba
ne bukatun sa
babban murya duk wanda ya saurari program din nan don Allah yayi kokari ya je in bai san menene jinin shi ba ya je ya bincika in bai san na ƴaƴan shi ba ya bincika duka ya gaya musu ko kaza kowa ya rike nashi a kokolwan shi yanda duk sanda akai magana ba sai wani ya ce a ni nawa wanne ne ma nawa ya zama cikin abin da suke haddacewa wannan ne saboda dole in dai har za su riga haduwa da wasu opposite sex suna tattaunawa dole soyayya zai shiga kuma idan ba su san akwai wannan ba to shine zai kai ga wannan matsalan da yanzu shi yake damu sai kuma na uku shine maganan cututtukan da ake samu dangane da saduwa wasu in aka ce a yi gwajin jini suna ganin kawai ana magana ne akan wannan na danka a haifa yaro mai ciwon sikila ba shi bane su waɗannan cututtuka na manya-manyan cututtuka da ake samu ta hanyar saduwa kamar su gonoriya babban ciwo ne
da ba a ji
ciwon sanyi da ake cewa ta Hausance da ciwo mai karya garkuwan jiki na ciwon kanjamau duka waɗannan irin cututtukan manyan fa cututtuka ne ba wai ciwo bane na wasa wanda zai iya samu mutum damuwa har ƙarshen rayuwar shi irin waɗannan manyan ciwukan suna hana haihuwa duk sanda kai da yanda mace take kaunan namiji ko namiji yake kaunan mace idan aka kai adadin wasu shekaru suka ji bayanin cewa babu haihuwa ko ƙwayayen haihuwa sun lalace da makamantansu to kuma sai kaga an fara shiga damuwa wanda idan tun farko kafin ai aure an je an yi test likita zai faɗa iya yawan ciwon a jikinsu idan wanda zai warke ne za su bada magani a matsayin su na ƙwararru har su ga an samu lafiya an warke an dawo an yi aure to idan likita ya ce gaskiya wannan ciwon ya tsananta da wahala a warke to mukan ba ma'aurata shawara in suka dawo wurin mu kada mace ko namiji ya nace cewa ai za a nemi na gargajiya ai za a nemi kaza Allah ya yarda za a nemi magani za a nemi an akai aure ya mu dai burin mu dai mu yi aure to idan akai aure aka samu matsala
to sai a rike sha'awa
a yi hakuri a rike sha'awa a yi hakuri
a duba
rayuwar nan gaba saboda duk abin da ake kwadayi shi fa mai karewa ne kamar sha'awa na auratayya na tsakanin mu'amala tsakanin namiji da mace dan kai adadin wani shekaru ba a bukatan wannan wani abin ake kallo daban to amma yara da yawa ba sa ganewa suna ganin kamar wannan shine komai in dai za a samu wannan an samu biyan bukata to idan aka samu wannan kuma yazo da tangarda zai iya zama damuwa kamar wannan da na faɗa wasu yana hana su haihuwa wasu yana shiga ya zama musu wani irin babban cuta wanda zai iya lalata musu ma gaban su gaba daya ya zama kusan mutum bai da amfani sannan kanjamau kowa ya sani yana karya garkuwan jiki ne da jikin mutum zai dawo kowane irin ciwo zai iya shiganka to akwai tashi hankalin da yafi wannan saboda haka a daure idan kuma aka tashi za a yi gwaji a tafi asibitocin gwamnati a tafi asibitocin gwamnati ba mun rena asibitoci masu zaman kansu bane kowa ya san yanda girman wannan cuta take tunda yana bada dama ga sauran cututtuka ya bude musu kofa sannan da nan za su shiga to ko da an nuna cewa ai ina da kuɗi zan iya zuwa siyan magani ba matsala bane da sauransu yau da gobe idan ba a samu kuɗin siyan maganin ba fa sannan kuma a ce jikinka ya samu lalurar da kowane cuta ya zo zai iya shiga to cututtuka nawa ne za su shige ka
ko kuma idan kai ka san da naka shi wanda za a aura ko wanda za a aura macha ta san da haka in ba a bayyana mata ba
a ya zama an zalunce ta wani nau'i ne na zalunci wannan ba soyayya bane gaskiya wannan kiyayya ne kuma yana da kyau su ma mata da maza din gaba ɗaya duka su gane in dai har an yi magana akwai lalura to idan dai har likitoci sun ba da shawara kada a yi aure to a yi hakuri idan an rasa yanda za a yi fitar da wannan soyayyar mu a zuwurin mu. Muna da shawarwarin da zamu bada ingantattu wanda a hankali mutum zai dawo daidai kuma har zai yi hakuri ya kuma nemi wanda daidai ya dace da shi da irin lafiyarsa su yi aure domin fatan aure a dore, fatan aure a haifa lafiyayyen yara, a ci gaba da zama cikin farin ciki domin duk dadin aure idan aka ce akwai lalura musamman na ciwo a ciki to akwai damuwa. Waɗannan gwajin da na faɗa a yi kokari ya zama ana yin su gaba ɗaya tun daga na kwakwalwa da hannu jiki da na haihuwan da lafiyan komai a duba abinda aka gani kuma mutum ya nemo daidai wanda ya dace da shi ma a yi wannan auren domin a samu zaman lafiya da farin ciki.
Dama Bahaushe ya ce in so cuta ne
hakuri magani, kuma wannan gaskiya ne. Yana da mahimmanci al'umma su fahimci cewa idan wanda kake nema da aure misali namiji ya ce ma mace ya kamata mu je ni test ba fa yana nufin yana zargin ki da wani abu bane, yana da kyau mutane su gane wannan. Shi ma namiji idan mace ta ce to yanzu an fara magana aure tunda mun fahimci juna ya kamata mu je mi test, kakkai tunanin wai tana ma wani zargi, a'a wannan test din ya zama dole ne saboda wani abu ne da yake boyayye wanda ba a sani ba. Sannan koda ciwo ne irin wanda ake tunani ana samu ta wasu hanyoyi, ai kuma ana iya kamuwa da shi ta wani hanya da wani bai sani ba. Wasu sun sha yawo da ciwon kanjamau ba wai dan sun yi wani abu ba, sun samu ta wani bangare ma da ba su taba tunani ba, wasu ta wurin aski, wasu ta wurin yankan kumba da amfani da reza, ga sunan hanyoyi likitoci na faɗa. Saboda haka dan Allah ya zama wayewan kanmu ya kai yanda idan aka ce a je ai test ba wani tsoro, mutum ya gane cewa ba zargi bane ba zato bane, kuma kai ma lokaci yana da kyau mutum ya gane wai amma wani hali yake kai karan kanka ma ba wai sai dan magana aure ba, ka rinka checking ana auna jini yanzu me a cikin jini yanzu me kai, saboda in akwai ma wani lalura nan da nan za a iya samun mafita. Shi zargi yana zuwa ne idan mutum ya san cewa dama ba shi da gaskiya, saboda haka dan abokin zama ya ce ko ta ce a je a yi test ya kamata ɗayan mutum ya dauka haushi da tunanin cewa ana mai zargi bane. To daga lokacin da ma ka ce kai baka yadda ai test ba, ko ita ma matan ta ce a ita bata yadda ba, duk kaunan mu baka yadda da ni ba kenan kaza, to kin bude kafa na a zargi ki, kai ma ka bude kafa na a zarge ka. Saboda Bahaushe ya ce idan ba rani me ya kawo magana rani, saboda haka dan me mutum zai yi tunanin ana zargin shi ne idan ba yi da abin zargi. Saboda haka in ka san lafiya lau kake baka boye komai, aka ce ai test sai ka ce mu je, ba ma magana wani a shirya a gobe a jibi a bayan sati dai a'a, daga sanda aka fada kawai a tafi, kuma aka tashi tafiya a tafi asibitin da aka san cewa ba za a canza sakamako ba, kamar yanda nace dazu asibitin gwamnati. Sannan kuma ina ƙara wato ba malaman mu shawara, limamai, pastoci, saboda a hannunsu ake karban aure, cewa lallai duk sanda mutum ya zo za a daura mai aure ya kawo wannan certificate na cewa an mai test. Sannan in so samu ne a ga certificate daga asibitin gwamnati, saboda mu a matsayin mu na counselors cases na zuwa kan teburan mu wanda za a ce an yi test kuma an ba da sakamako na ƙarya, saboda an je asibitin wanda za a iya amfani da kuɗi a canza. Amma asibitin gwamnati ana kyautata zaton cewa ba za a samu irin wannan matsaloli ba, saboda haka su ƙara jan hankalin al'umma waɗanda suke jagoranci, dama suna yi kuma an gode musu tunda yanzu aka duba koshe daga yanzu da muke magana na zuwa shekara baya a biyar baya da ya wuce ai an samu nasara, da ba a yi. Amma yanzu zaki ga wasu masallatai coci za a ce sai an kawo certificate na test sannan ai aure. To mun ƙara ba ku sani, in ba ku sani ba, ko kuma mun tunasar da ku kun sani cewa ana canza sakamako, kuma sai bayan an yi aure an yi ne dama dan a kara auren, to kuma akai aure sai a gane fake result aka yi amfani da shi, to dan Allah ya zama an tabbatar result din na gaskiya ne wanda daga asibiti ne na gwamnati da aka yi ma mutane test suka zo da shi. Sannan kuma a wayar ma da mutane kai a wuraren ibadu, masallatai, in aka yi sallolin juma'a, islamiyu, majami'o'i, duk ai bayani cewa idan fa aka nemi ai test ba fa ana nufin zargi bane, ba kuma yana nufin ba a yadda da mutum bane, zamani ne yazo kuma akwai bukata, musamman in aka ce ai test din kwakwalwa, wasu sai su ga kamar ana so a aibanta su, kamar ana so a yi musu wani abu, mutum yana iya kamuwa da ciwon kwakwalwa shi kanshi bai sani ba. Amma idan aka yi testin da su kwararru ne a wannan bangaren za su iya ganewa, tunda fata ake aka yi aure mutuka raba, babu inda ake fata a yi aure daga limaman na coci da na masallatai, ba mai fata ya daura aure gobe a zo a ce an raba saboda an gano miji mahaukaci ne ko mata mahaukaciya ce, babu wanda zai so wannan.
Ilimi dukiya ne, ilimi aski ne, ilimi dukiya ne, ilimi.
jamhuriyar Niger kuwa masana a fannin kiwon lafiya sun buƙaci jama'a musamman waɗanda ke shirin yin aure da su riƙa yin gwaji kafin aure domin sanin irin rukunin jininsu. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya haɗa mana wannan rahoton.
Kimanin dai mutane miliyan 50 ne ke fama da cutar ta gurɓatar jini ko sikila a duniya. Jamhuriyar Niger na ɗaya cikin ƙasashen duniya da wannan cutar ta fi yin kamari, inda kashi 23 a cikin 100 na al'ummar ta ke fama da cutar. A nan muna cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar ta sikila a birnin Yamai. Wannan cibiyar daina karɓar kimanin mutane 8,000 masu fama da wannan cutar a shekara, ke fitowa a sassa daban-daban na jamhuriyar Niger. Akasarinsu kuma yara ƙanana ne. To sai dai babbar matsala da iyayen yaran da ke fama da wannan cutar, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi, suka koka da ita ce ta tsadar magani.
In ciwo ya tashi, babu rana, babu dare, kowane lokaci ya tashi. Wata rana in ya tashi akwai kuɗi na magani, wata rana in ya tashi babu kuɗi, kuma magungunan na tsada gare su.
CV kya da komai kya da su to su taimaka muna, su kawo mana gudunmuwa da magani da abin da ya kamata. Diyan mu su bar wahala.
Wata rana abin da ban tunawa, an taba rubuta mini vaccine mutum guda sai a kalkumil jika gari an ka rubuto mini vaccine. Na huce farmasi 20 Yamai. Ina juya ina gani wane firi ne ya yi sauki.
Ganin yadda maganin wannan cutar ta sikila ko EMAC ke da matukar tsada a jamhuriyar ta Niger, kungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko Medecin Sans Frontier ta ɗauki nauyin kulawa da yara masu fama da wannan cutar. Sabuwar haihuwa zuwa 'yan shekaru 5 a duniya kimanin 260 a garin Madar Rumfa da ke cikin yankin Maradi kuma kyauta. Wannan tsarin na kungiyar likitocin na ƙasa da ƙasa ya sauƙaƙa wa iyayen yaran da ke fama da wannan cutar da dama a garin na Madar Rumfa. Maryama Lauli, 'yar kimanin shekaru 25 a duniya, na ɗaya daga cikin iyayen da likitocin na ƙasa da ƙasa ke kulawa da 'ya'yansu a garin na Madar Rumfa. A nan tana shirin kai ɗanta mai fiye da shekara ɗaya a duniya a asibiti, wanda cutar ta sikila ta fara bayyana a jikinsa tun yana da watanni 7 a duniya, kuma sannu a hankali yana samun sauki sakamakon kulawar da yake samu wajen waɗannan likitocin na ƙasa da ƙasa.
Muna masa godiya, muna sa masa albarka saboda kula da suke mana da yala. Wani maganin ai ta ga talaka ba a sayin shi, ya haƙani shi. Kinan dole sai likita ce za ka kula ka baka shi kuma kyauta.
Babban dai rigakafin wannan cutar ta sikila ko amsanin jini shine yin gwaji kafin aure.
Ka gwada jini, in ka ga kai da wanda kin zaku armi juna tana dauke da cutar, kai ma kana dauke da ita, sai ku nisanci juna dan zuwa gaba ake gudu matsaloli. Cuta ce da ko da yaushe mutum kana likita.
Cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar a jamhuriyar Niger ta shirya wani kamfe na musamman na yin gwaji na wannan cutar, tare da taimakawa masu fama da wannan cutar da jini.
Sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, tare da abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Aminu Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.